إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin Juma'a na Professor Egondu inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan Ramadan yau Lahadi 21 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratu Yasin jiya mun tsaya aya ta 39 يو زامو تاش آية 40 للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
كما يدى مكة شابة يعني سورة ياسين سورة تمكة دوهكا تاكوين شي أبو بوا ما استبتت دا توييدي ما استبتت دا إيكو دا قدرة تألا na wanzar da lamura wanda da wa'annan kudura da iko ya cincinta abota mai shi kadai da kuma tabbatar da manzanci annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama jiya mun tsaya ayoyin da ke magana cewa rana da wata dukkanin su da sawwakewa Allah suke tafiya cewa rana tana tafiya zuwa ga wani matanada da aka yi mata mun karanta hadisin Abu Dharr da ke cikin Sahih Bukhari sannan kuma wata Allah ya saukar da shi masaukaye ne inda ya hau yau ba ne yake hawa gobe ba har zuwa ƙarshe har ya koma kamar tsumagiyar da bino busassa sai Allah ya ce lashamsu yanbaghi laha an turikal qamar ba zai kamata ga rana ta cimma wata ba wata ranar nan duk haskenta akwai lokacin da za a kai ya dushe hasken wata ke zuwa bai yiwa ta wuce ya kasance hasken rana ya haɗe da hasken wata ya shafe gaba ɗaya ba a gani a'a rana duk haskenta Allah ya ɗiban mata lokaci da wannan lokacin za ta tsaya wannan lokacin za ta faɗi sai shi kuma wata sai wannan lokacin ne haske ne shi kuma zai farawa walal layl sabiqun nahar kuma ba zai yiwu dare ya riga yi ni ba sai dare ya zo ya kare sanin yini ya zo wannan duk yana nuna kudurar Allah na cewa Allah ke tafiyar da waɗannan lamuran yadda ya ga dama akan iko ne akan kudura tai babu abin da ke saba akan iko ne da kudura tai kuma yana tabbatar da cancanta da Allah yayi na abauta mai shi kadai baya da abokin tarayya domin waɗannan abubuwa ne da ake gani kullun mushrikan Makka da yake ba littafi gare su ba don haka ana musu misali da rana da wata da dare da dare da yini da haske da duhu abubuwa wanda suke gani suka san su suka ga sarrafawa su da juyawarsu sannan suka yadda cewa babu dan adam ko wani abu cikin abubuwan da suke bauta baya da hannu cikin juyawa waɗannan lamura don haka tunda Allah yake sa rana ba ta cimma wata don haka rana tana tafiya in an kai komi haskenta za ta faɗi duhu zai shigo shi kuma wata ya fara nashi haske wannan lokacin haka dare bai riga yini ace yinin yau ya kare kafin dare ya zo sai a ce a bari ayi yinin gobe sai ya gama sai haɗi daren su su biyu ayi bayan haka nan bai yiwa haka Allah ya tsara cewa in dare ya zo ya tafi yini ya zo sannan wani dare ya zo wa kullum fi falakin yasbahun dukkanin su suna tafiya ne a cikin falaki dukkanin su Allah ya san hanyoyin da suke tafiya kuma Allah ya kaddarta musu tafiya cikin wa'innan hanyoyin wa ayatul lahu
wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhur
Allah ya ce wa ayatul lahum kuma wata aya yanzu bancin ayoyi da suka yi magana game da rana da wata da yini da dare yanzu wata aya ta daban wadda ke nuna cewa Allah shi ɗaya cincinta a bauta ma wadda ke nuna cewa Allah shike tafiyar da lamura da ya ga dama wa ayatul lahum kuma wata aya gare su anna hamalna zuriyatahum cewa mun dauki zuriyar su malamai sun ce ko dai zuriyar su ta kasance zuriyar annabi adamu ake magana anan don haka Allah ya dauki zuriyar annabi adamu fil fulkil mashhun cikin jirgin ruwan nan wanda addan kare da kaya don haka ko kuma zuriya ta kasance tana nufin tana da ma'ana biyu zuriya tana nufin iya da jikoki kuma zuriya tana nufin iyaye da kakanni amma Imam Sa'idi cikin tafsiri ne ya yi doguwar magana mafi yawa Imam Sa'idi yakan yi tafsiri kalima biyu kalima uku sadara ɗaya sadara biyu amma nan wajen wannan ayat ya ce suna cikin ayoyin da suka bashi iskali wajen tafsiri cewa da Allah ya wa ayatul lahum aya ce gare su su mushrikan Makka ne yanzu amma anna hamalna zuriyatahum cewa mun dauki zuriyar su yace Qur'ani baya amfani da kalmar zuriya yana nufin iyaye da kakanni ba saba amfani da shi a haka ba zaka dole ko dai zuriyatahum ya koma ana nufin zuriyar annabi Adamu ne cewa mun dauki zuriyar annabi Adamu sai kasance su mushrikan wannan lokacin da mutanen da annan yau sun kasance sun bi suma cikin zuriyar annabi Adamu fil fulkil mashhun mun dauke su cikin wani jirgin ruwa wanda addan kare da kaya shine jirgin ruwa na annabi Nuhu to aya ce gare su haka wanda ke nuna cewa kamata su bauta ma Allah ko ji labarin ruwan tufana ba cikin Qur'ani da aka faɗi labarin ruwan tufana ba littafai da suka gabaci alqur'ani su ma an yi maganar ruwan tufana cikin su ba cikin littafan da suka yi magana suka gabaci Qur'ani ba dai labari da ake na yau da gobe da tarihi da ake karantawa shi ma ya yi maganar ruwan tufana don ka ruwan tufana abu ne wanda ya yi tawaturi kowa ya san an yi shi kowa ya yarda an yi shi to sai Allah ya ce aya ce ga mutane na yau cewa Allah ya ɗauki zuri'ar su can da ya ɗauki annabi Nuhu da mutane cikin ruwan jirgin ruwa inda ba a ɗauke su ba da yau babu ɗan adam bayan ƙasa waɗancan nashi Allah ya ce waja'alna zuriyatahu humul baqun mun sanya zuriyar annabi humul baqin mun sanya zuriyar annabi Nuhu su suka wanzu a bayan ƙasa inda banda zuriyar annabi Nuhu da aka ɗauka aka sanya cikin wannan jirgin ruwa da yau babu ɗan adam don haka Allah yana wa mutane manni ne yana musu gori ne yana tuna musu ni'imomi ne ni fa ni tsarsar da ku bayan an zo da ruwan tufanan nan sun yi banna sun halakar da kowa amma nista aka zaɓe ku kuka kasance ku ne wa'anda kuka wanzu don haka wannan ma ni'ima ce wadda ya cancanta ayi min godiya gare ta sai Allah ya ce wa khalaqna lahum min mithlihi sai ce wa khalaqna lahum min mithlihi sai muka halatta musu daga irin wancan jirgin ruwa ma yarkabuna abinda suke hawa watan kafin annabi Nuhu ba a taba jirgin ruwa ba shine lokaci ne na farko aka yi jirgin ruwa domin ya tsar da mutane daga ruwan tufana to da bayan an yi wannan jirgin ruwan shi wannan jirgin ruwan abinda a fa'ida ce don ya tsar da mutane da dabbobin da Allah ya kaddara za su tsira daga wa'innan ruwan na halaka amma kafin nan ba a jirgin ruwa da yake ɗauka kaya ya je kasuwanci ba a jirgin ruwa da yake tsallake mutane daga wani gari zuwa wani gari ba a jirgin ruwa da yake ɗauka kayan mutane daga wani gari zuwa wani gari to bayan an yi jirgin ruwa na annabi Nuhu an yi ruwan tufana an gama sai Allah ya halitta ma mutane wani iri na yi mayar kabuna abinda suke hawa don haka yanzu jiragen ruwan da aka yi ba don su tsarsar da mutane bane da suka yi mana annabi Nuhu yanzu suka yi ma mutane annabi Nuhu a'a yanzu an yi su ne domin a hau a ɗauko kaya daga gari zuwa gari mutane su hau daga gari zuwa gari, mutane su tsallaka ruwa daga wani gari da ba za su iya kaiwa ba inda ba wannan jirgin ruwa ba. Don haka duk wannan ni'ima ce da Allah yake mun ɗan adam gori da ita yake nuna musu, ya cancanta su bauta mai shi kadai, kada su haɗa shi da kowa wajen bauta, tunda shi yayi waɗannan abubuwan. Yanzu waɗannan ni'imomin da Allah ke faɗi, duk sai kaga har yanzu akwai su, har yanzu akwai rana, akwai wata, kuma har yanzu rana ba ta cimma wata, kuma har yanzu yini baya rigan dare, kuma har yanzu akwai jiragen ruwa da suke ɗaukan mutane su ɗauki kayansu su ɗauko musu abinci. A wancan lokacin ma ba a kasance ana buƙatar jiragen ruwa kamar yadda ake buƙatar su yanzu. Ayar su a wannan lokacin ta fi girma bisa ga wancan lokaci, don wancan lokacin akwai mutanen da ke cewa ma ba a kasuwanci, ba su yadda a yi musu kasuwanci da dukiyarsu a bayan. Duk malamai magabata sun rawaito waɗannan maganganu a kitabu Tahara, na wajen inda ake magana amfani da ruwan gulbi, inna narkabul bahara wa nahmilu ma'an al-qalila min al-ma'i. Cewa akwai cikin magabata da suke ganin baya halatta a ɗauki dukiyar mutane a yi kasuwanci da ita cikin jirgin ruwa, saboda yana iya nutsewa. Yanzu an samu ci gaba da kafin jirgin ruwa ya nutse sai an daɗe, an daɗe kafin a samu jirgin ruwa ya nutse. Sannan yanzu ana buƙatar kasuwanci mafi yawa ne ana yi ne ta gefen jirgin ruwa, da yake ɗauko abinci, ya ɗauko abubuwa. Duk wata ƙasa da ba ta iya gina makanta, da ba ta iya ƙera makanta, tana samun ƙere-ƙeren wata ƙasa ne, tana samun noman wata ƙasa ne, tana samun kaya masu nauyi na wata ƙasa ne ta hanyar jirgin ruwa. Don haka ni'imar jirgin ruwa a wannan lokacin ta fi bayyana. A wancan lokacin da aka saukar da waɗannan ayoyin, akwai mutane da yawa da ba su buƙatar jirgin ruwa, akwai mutane da ke rayuwa ba su da alaƙa da jirgin ruwa. A wancan lokacin, lokacin sai mutane su hau doki, su hau raƙumi, a yi tafiya mai nisa, a ɗauki kaya a taho. Amma yanzu babu mutumin da babu wani abu da ya shafi jirgin ruwa a gida ne, babu mutumin da abincin da yake ci ba bisa jirgin ruwa aka ɗauko shi ba. In ba haka ba ne, tufafin da yake sawa a bisa jirgin ruwa aka lodo su. In ba haka ba ne, mashin ɗin da yake hawa a bisa jirgin ruwa aka ɗauko shi, motar da yake hawa a bisa jirgin ruwa aka ɗauko shi. Yanzu kusan kowa yana da buƙata da jirgin ruwa. Akwai wani abu da yake amfani da shi, ko na abincin cin gidanshi, ko tufafin da yake sawa, ko abin da yake hawa, ko kafet ɗin masallacin da yake zaune, ko wani abu, ko wasu sinadarai da aka yi simintin da aka gina gidanshi, wanda duk daga jirgin ruwa aka kawo su. Don haka wannan abin na a tabbatar da ni'imomin Allah, a gode mai, su ma suna ne a wannan lokacin. Don haka Allah ya ce wa khalaqna lahum min mithlihi, muka halitta musu irin wancan jirgin ruwan na annabi Nuhu. Amma su ba don ya tsarsar da su ba, a'a, ma yarkabuna, abinda suke hawa da su da dukiyoyinsu su yi kasuwanci. Kuma in Allah ya ga dama shi ma jirgin ruwan ga abinda zai mai,
wa inna sha
إلا رحمة
منا ومتاعا إلى حين.
وإن نشاء نغرقهم إن من غدا ما سي منسد سوچكين جيجين روا إن من دوان يجد جيجين روا كي دوكا متاني أبند جيجين روا كي دوكا جيجين سوا باي إيه دوكا تي دي كي دوكا متاني دي كي دوكا كايا دود مي دا أقوي أناجيريا وند دي شي أكي كذا da jirgin ruwa ake sarra, ake ɗauka shi a je da shi kasashen waje a saisuwa, sannan a taho da kuɗin da za a yi albashi, sannan a dawo da kuɗin da za a yi tituna, sannan a zo da kuɗin da za a ɗauki 'yan sanda su yi tsaro, sannan a zo da kuɗin da za a yi. Watan kowa wannan lokacin yana cikin buƙata da jirgin ruwa. To sai Allah ya ce, to in ya ga dama jirgin ruwan sai ya ɗauki mutane da kaya, sai Allah ya nutsar da shi. Kuma in ya nutsar da shi, fala tariha lahum, babu wata kururuwa da mutane za su yi. In jirgi ya tafi ya yi wata ɗaya yana tafiya cikin ruwa, ya yi sati ɗaya yana tafiya, ya yi awa 24 yana tafiya cikin ruwa, ya zama kuwa ka banza, ko ka yi kuwa babu mai jinka, babu mai iya cewa ya kawo maka agaji. Don haka sai Allah ya ce fala tariha lahum, babu wani boda ko harguwa da za su yi mun nutsar da shi, ko sun yi babu mai jin su. Wala hum yunqazuna, sannan su babu mai kubutar da su a wannan abin da Allah ya yi musu. Amma haka Allah yake ɗauko tufafin su, ya ɗauko abincin su, ya ɗauko kayan su, kuma ya tsarsar da su. Me yasa baya nutsar da su? Illa rahmatan minna, face rahma ce daga wajen mu, da tausayawa da muke musu. Wa mata'an ila hin, da ɗan jin daɗi zuwa wani lokaci. Da ko ka hau jirgin ruwa ya zo ya yi tangal-tangal, ya zo bai yi tangal-tangal ba, ya kawo ya fidda kai lafiya lau, ba za ka dawwama ba. Wa mata'an ila hin, wani ɗan lokaci, ɗan jin daɗi ne zuwa wani lokaci. Don shi Ikrima ɗan Abu Jahali da yana bisa kafirci dai har aka bude makka bayan an bude makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara ga mutanen makka sai ya zan cikin wanda aka yi declaring wanted ana neman shi saboda irin ta'asa da tabargaza da yayi da shi da mahaifin shi bayan shi an ga an kashe shi tun yakin badar sai ya tsere da ya tsere yayi nisa ya je wajen jidda ya wuce har ya kai inda ya hau jirgin ruwa yana tafiya yana cikin jirgin ruwa sai jirgin ruwa ya fara tangal to jirgin ruwa duk mushrikai ne ya doko sai mushrikan suka ce captain din jirgin ruwa mai kuka shi ya ce kun san a irin wannan lokacin abubuwan bautanku ba su amfani don haka kowa ya yi ikhlasi ya kira Allah shi kadai ke amfani a irin wannan lokaci sai ya kai magana Abu Jahal ya ce to in Allah dai ka amfani wannan lokaci ni kuma na yi alƙawarin idan jirgin ruwa ne ya tsira zan je in musulunta kuma Allah ya sa jirgin ruwan ya tsira da jirgin ruwan ya tsira ya aiko inda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya bashi aminci ya tawayen musulunta wato in an shiga wannan lokacin da Allah ya ce in ni ga dama in nutsar da su kuma in ni nutsar da su babu wani harguwa da za su yi babu mai iya tsamo su sai rahama daga wajena to a wannan lokacin duk da mushrikai sun shiga wannan lokacin ba lokacin Lata da Uzza bane ita Lata da Uzza ana bauta musu ne lokacin da ake ganin su baki inda ake ganin su ne kaga shi kuma Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kaga ba za ma a hada ba su waɗannan da an wuce su akwai wurin da ake wucewa kamar ƴan sanda ne su akwai wurin da aka wuce an wuce ƴan sandan Najeriya yanzu iko ya koma ga ƴan sandan Niger akwai wurin da ake wucewa an wuce ƴan sandan Chad daga nan sai dai ƴan sandan Sudan su doka akwai inda ake wucewa da an wuce ƴan sandan Saudiya daga nan sai dai ƴan sandan Yemen su doka haka yake ko ina to haka Lata da Uzza suke su ma gumaka akwai da an kai cikin ruwa su masu bauta musu sun san babu network yanzu babu ba su ce jinmu ba ta kai gare su amma Allah daka su da ma mushrikan Makka ku tuna suna bauta ma Allah suna bauta musu ne sai dai akwai inda Glo da MTN akwai inda kuma an kai MTN dai kai Glo ba ta haka suke sun sace akwai inda an kai guma kan su ba su da network ba su kaiwa daka sai su aje su ya kasance cewa ba su da wata fa'ida illa rahmatan minna wa mata'an ila ayin abinda sa ba mu nutsar da su sai rahama daga ubangijin mu ko rahama daga wajen mu da kuma injin dadi zuwa wani lokaci daka koda an nutsar da koda an tsar da kai ka fita to sai dai ka mutu wannan shi kamata jama'a su sani wannan mutum yana shiga cikin mota ta tashi hadari ya ga babu wajen fita yawa Allah duk alƙawarin da ya kawa Allah na cewa ya Allah ya tsarsar da ni zan yi kaza kuma a tsarsar da shi to ka tsare motar musiba ka tsare mota mata'an ilahi dan jin dadi ne zuwa wani lokaci in ajalin ka ya zo wannan baya amfanin ka sai Allah ya ce wai da kila lahum muttaqu
wa idha qila lahum muttaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun
Allah ya ce wa idha qila lahum muttaqu ma bayna aydikum idan aka ce ma wa'annan mutanen na makka wa'annan mushrikai a ce ku ji tsoron abinda a gabanin ku ku tuna yadda aka wa mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salih ku tuna yadda aka wa mutanen Fir'auna ku tuna yadda aka wa kaza wa ma khalfakum kuma ku ji tsoron abinda annan tafi gaban ku yanzu abinda zai kasancewa na tashi alkiyama la'allakum turhamun ko da za ku samu rahama wata abinda ke tsar da mutun shine dauki izina daga abinda ya wuce ya ji tsoron abinda aka tafi cewa abinda ya wuce fa an yi al'ummomi da yawa kuma sun wuce bamu ga sun dawo ba don haka wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhbaruna idan muka karanto jiya duk wancan al'ummomin da bamu taba ganin sun dawo ba Allah ya ce inda muke za su tattaru su dawo to wannan yana sa da adam ya dauki izina na biyu kuma tunanin gaba cewa fa gaba lokacin ne za su haɗu wajen Allah gaba za a yi tashi alkiyama abin nan to su mutanen Makka ko an ce musu wannan bai sa su dauki izina wa ma ta'tihim min ayatin
wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin
Allah ya ce wa ma ta'tihim min ayatin babu wata aya da ke zo musu irin wannan ayar ta rana da wata da yini da dare da jirgin ruwa ko kuma irin aya ta alqur'ani Allah ya ce wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim babu wata aya cikin ayoyin ubangijin su da suke zo musu illa kanu anha mu'ridin face su sun kasance masu kau da kai da ita don haka a buga musu misali a sauka san musu qur'ani annabi ya kira su duk abinda aka yi musu kau da kai suke yi wa idza qila lahum anfiqu
wa idza qila lahum anfiqu mimma
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ إِنْ أَكَتَ يَمُسُكُ تِيَدَّكَ أَبِنْدَ اللَّهِ يَعَزِّتَّكُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا سَيْكَ فَرَيْسُ تِيَمَمُوا مِنَّيْ أَنُطْئِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ يَزْدَامُ تِيَدَّ وَنْدَ إِنْ اللَّهِ يَقَدَ مَا زَيْ تِيَدَّ شُكُتِيَ شُوَ اللَّهِ يَعَدَ إِكُوكَ كُومَي أَلَّا زَيْ إِيَ تِيَدَّ سُوَ اللَّهِ زَيْ إِيَ بَاسُوا to yanzu mu zamu ba wanda in Allah ya ga dama zai bashi dama Allah bai nihin bashi ba in antum illa fi dhalalin mubin ku wa'annan mushrikai masu kawo wa'annan jayayya bau kasance ba face ce cikin bata bayyananne doka alama ce ta ruwa kai amfani da kaddara wajen rashin ciyarwa fi sabilillahi an ce a ciyar da su wani basu da sai ce Allah ya ga dama da ya basu in ka ga mutum cikin rana kakkafa sai cikin rana ba haka bane in ka ga mutum cikin rana Allah ya ce ka taimake shi ka fidda shi cikin rana ai butulci zai yi ma kai butulci nawa kawa Allah butulci nawa ake wa Allah inda yin butulci yana sa a kibayarwa da kai ma ba za ka samu ba amma Allah yana ta hakuri domin shine alhalimu mai jinkiri yana jawo hankalin mutane da suke yin butulci cewa yene musu tahajjudi da cewa fa zai hana musu amma Allah kullum ba su wa yake yi don haka mushrikan makka ya ance su ciyar da mu'minai ya ance su ciyar da waɗanda ba su da sai su ce anutimu man law yasha Allahu aqamahu yanzu muna ciyar da wanda in Allah ya ga dama zai ciyar da shi in antum illa fi dhalalin mubin sai Allah ya ce musu ku ba ku kasance ba sai cikin bata bayyananna akwai wata fassara cewa su mushrikan makkan su suke ce ma mu'minai da suke tawa su ce kuna cikin bata bayyananna da kuke tsammanin cewa Allah kai sannan kuma ku ce mu muyi ba haka bane bai kamata ku yi haka ba in je kun yi da Allah kai ku bari Allah ya ba su ba su san cewa arziki da samu da rashi duk jarabawa ne daga Allah Allah ke ba wanda ya ga dama ba wanda yake so ba sai ya hana ma wanda ya ga dama ba wanda yake ki ba sai ya jarabci wannan ya ce ya ba wannan ya gani zai bashi duk jarabawa ce samun jarabawa ce rashin jarabawa ce cewa a bayar jarabawa ce gani shi kuma wannan zai hakuri duk jarabawa ce doka in antum ba ku kasance ba ku mushrikan makka illa fi dhalalin mubin face kuna cikin bata bayyananne sai Allah ya ce mi
wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan
sai Allah ya ci gaba da bamu labarin tashin alkiyama da cewa tabbas gaskiya ne kamar yadda shi ash-sha'anin surorin makka sai Allah ya hikace suna cewa wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin suna cewa yaushe ne wannan alƙawalin da ake muna kuna ta cewa za a yi tashin alkiyama wai yaushe ne inda gaskiya ne wato mun dade har yanzu bamu ga an yi ba sai Allah ya ce ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ba abinda suke jira sai tsawa ɗaya da za a yi ta'khuduhum wadda tsawon nan za ta rike su wa hum yakhsimun a lokacin suna kai da kawo wajen kasuwancin su wata lokacin da za a yi busa kaho na farko mutane suna kai da kawo basu damu ba basu doki cewa tashi alkiyama ba doki cewa tashi alkiyama za a yi ba sai kawai a yi busa kaho wani ya je wajen sayan abu kasuwa wani ya je wajen shuka kamar yadda hadisai daban-daban suka zo suna magana game da haka wani yana cinikin tufafi yana ciniki da wani ya bashi nawa kasaye kaza ne saye bai kai ne mai san mai tufafin kawai sai ya ji an yi busa kaho kamar yadda ya zo da isnadi ingantacce daga Abdullah ibn Amr ibn al-As yace la yanku khanna fi suri za a yi bushi a kaho wan nasu fi turqihim wa aswaqihim mutane suna cikin hanyoyinsu suna tafiya wani ya fito da gida wani ya fito da ma'aikata wani ya fito da gona wa aswaqihim wasu mutane suna cikin kasuwarsu wa majalisihim wasu suna cikin wajajen zaman su aswaqihim wa majalisihim hatta inna thawba la yakunu bainar rajulaini, har ana samun tufafi tsakanin mutum biyu da mai saye da mai saisuwa, yatasawa mani, suna ciniki, nawa kabbin min wannan rigar, nawa kabbin min wannan atamfar, nawa kabbin min wannan shaddar. Fama yursiluhu ahaduhuma min yadihi, ɗayansu ba zai sake shi daga hannun shi ba, hatta yunfakha fi suri, har a yi busa a cikin ƙaho. Wa hatta innar rajula la yagdu min baitihi, har za a samu mutum ya fito daga gidanai, fala yarji'u ba ya komawa, hatta yunfakha fi suri, har a yi bushi cikin ƙaho. Wa hiya allati qala Allahu, ita ce wadda Allah ya ce, wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'una. Doka za a yi busa ƙaho na farko, mutane na nan cikin suna kai da kawo, suna ta ɗawainiya. Haka ya zo daga Qatada, ya ce ya ambata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wata hadisi mursal yake cewa tahiju sa'atu bin nasi, ta al-qiyama za ta tashi da mutane. Wal rajulu yasqi mashiyatahu, wani mutum yana ba dabbobi ne ruwa. Wal rajulu yuslihu haubahu, wani mutum yana gyara gona ta. Wal rajulu yuqimu sil'atahu fi suqihi, wani mutum kuma yana gyara kaya ne a kasuwa ta, a shago ne yana gyara. Wal rajulu yakhfidu mizanahu wa yarfa'uhu, wani kuma yana daga abin awo ne yana aje shi, wata yana gyarawa. Wa tahiju bihim wa hum kadhalika, sai ta tashi da su suna cikin haka. Fala yastati'una tawsiyatan, wannan lokaci ba su iya wasiya, babu lokacin cewa in ni mutu ayi kaza. Wala ila ahlihim yarji'un, kuma ba za su iya koma inda iyalansu ba, yana kasuwa, yana gona, yana ga hanya, don haka ba ya iya koma gida a wannan lokacin da za a tashi alkiyama. Don haka duk wannan abu ne da ke Allah ke tabbatar musu lalle za a yi haka. Don haka Allah ya ce, qalu ya wailana,
fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un.
A lokacin da ƙaho za a yi busa ƙaho, ya yi musu girshi, ya yi musu riske, fala yastati'una tawsiyatan, ba su iya yin wasiya su ce a yi kaza ko ka a yi kaza. Wa la ila ahlihim yarji'un, kuma wanda ya fito gida cikinsu ba ya iya koma inda iyali ne, wanda a gona ko wanda a kasuwa ko wanda a wani waje ba ya iya koma inda iyali ne. Sai Allah ya ce, in za a busa ta biyu fa.
Wa nufiqa bis-suri fa idha hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun.
Allah ya ce, wa nufiqa fis-suri, sai a koma yin wata busa ko ta biyu ko ta uku ga wanda yake ganin za a yi busa fiye da biyu a cikin malamai. Waccan dai busar ta kowa ya mutu ce, sannan a koma yin wata busa wadda mutane za su fito daga cikin kabarinsu. Sai Allah ce, wa nufiqa fis-suri, sai a koma wata busa cikin ƙaho. Fa idza hum min al-ajdafi, sai ga su daga kabarukansu, ila rabbihim yansiluna, suna koma zuwa ga ubangijinsu. Don haka bayan an yi busa ta farko, kowa ya mutu, kowa ya faɗi, sai a busa ta biyu wadda ko ta uku wadda mutane za su fito zuwa ga ubangijinsu. Lokacin qalu ya wailana,
qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha man wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun.
Qalu ya wailana, sai su ce, kai cinmu yayi wannan busa. Man ba'athana min marqadina, waye taddamu daga wurin kwananmu, watan sai su azabacci ne su kai. Sai mala'iku su ce musu, hadha ma wa'ada ar-rahman, wannan alƙawalin da ar-rahman Allah ne yayi na cewa za a yi tashi al-qiyama. Wa sadaqa al-mursalun, kuma manzannin nan da aka aika muku ka ƙaryata su sun gaskata wannan zance. Yanzu wannan ayat tana cikin ayoyin da wanda basu yadda da tashin, wanda basu yadda da azabar kabari ba, suke kafa hujja da ita cewa gaya za a yi busa sai mutane su tashi. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, waye tada mu daga baccin mu. Su suka ce, to inda ana yin azabar kabari ai bai kamata ya kasance bacci sukai ba. Na farko, lalle azabar kabari ta tabbata, saboda ayoyin alqur'ani sun tabbatar da ita daban-daban. Allah ya ce, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al azab. Allah ya tabbatar da azaba mai radadi ta riski mutanen fir'auna. Menene ita? Wuta ce da ake gitta musu safi da yamma, kuma ranar alkiyama sai a ce musu a shigar da mutanen Fir'auna azaba mai gadari, sai nuna wannan azaba ba ta ranar lahira bace, ta kabari ce. Sannan hadisai sun yi tawaturi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana azaba kabari, akai su a Bukhari, akai su a Muslim, akai su a kutubus sitta, akai su a wajen kutubus sitta. To ya ga ai wannan ayat, sai su ce waye ta da mu daga baccin mu, sai wasu malamai suka ce akwai bayan an yi busa ta farko sai ya kasance kamar bacci ne suke yi, don haka bayan an yi busa ta farko sai ya kasance azabar kabari ta tsaya, don haka in suka tashi wancan lokacin sai su ya kasance sun tashi wannan bacci ne da suka yi tsakani. Wasu malamai suka ce a'a, irin tashin hankali na ranar alkiyama ne an yi busa kaho sai ya mance su da azabar da suke ciki ta kabari. Da mai an saka ni cikin kabari, duk abin da zai gani daga baya ya ci wanda ya gani daga farko azaba. Don haka duk wahalar da ci zai gani ta munkar da nakir, wanda zai gani bayan ta bayan sun tafi ta abin da za a masa salamai na aiki ne ta fi ta wahala. To in an yi busa kaho aka yi tashin alkiyama, to azabar da za su gani ta fi waccan, sai su aza waccan ma bacci ne suke yi. Sai su ce ya laitana man ba asana min marqadina hadha, waye tar da mu daga wajen da muke bacci, wannan baccin da muke waye tar da mu. Sai ya kasa ya wailana man ba asana min marqadina hadha, kai cin mu watar da mu daga wannan baccin da muke. Don haka sai su shiga bone da arkane da zai sa su mance wancan wahalar da suka yi ta cikin kabari. Sai mala'iku su ce musu hadha ma wa'ada ar-rahman, wannan shine abin da Allah ya yi alkawari, wa sadaqal mursaluna, kuma manzanni suka gaskata. In kanat illa sayhatan wahidatan,
in kanat illa sayhatan wahidatan fa ilahum jami'un ladayna muhdharun.
Allah ya ce in kanat illa sayhatan wahidatan, wannan ba wani abu bane fa, tsawa ɗaya ce za a yi, shine wannan busa kahon, tsawa ɗaya ne za a yi. Fa idza hum jami'un ladayna muhdharun, sai ga su dukkanin su sun tattaroyin mu, da na farkon su da na ƙarshen su, da mutanen su da aljannun su, da mu'minan su da kafiran su, kowa ya tattaru wajen Allah. Ba wani abu bane illai tsawa ce kawai guda za a yi. Wato duk dai wannan sura tana ƙara gaya wa mutane Makka za a yi tashin alkiyama, ga siffofin yadda za a yi shi, ga yadda Allah zai sa ya kasance, ga yadda zai yi, ga irin wahalar da kafirai za su yi, dukkanin su domin a jawo hankalin su ya kasance sun yi imani, sun dawo ga Allah, sun fahimci abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu, gaskiya ne sun yi imani. Sai Allah ya gaya musu wannan yini, fa yawma la tuzlamu nafsun shay'a, yawma
la tuzlamu nafsun shay'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
Sai Allah ya ce fa yawma la tuzlamu nafsun shay'a, a wannan yini ba za a zalunci rai da komai ba. Duk wanda aka wa wani abu tsakanin rahama Allah da adalcin Allah aka yi mai, don haka wanda ya shiga wuta wanda aka azabta su saboda zunuban shi an yi mai adalci, wanda ya shiga aljanna aiki ne bai kai ba, rahama ce daga Allah. Fal yawma la tuzlamu nafsun shay'a, yau ba a zaluntar rai komai. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, babu abinda za a saka muku face abinda kuka kasance kuna aikatawa, wanda kuka kasance aikatawa na mummuna. Su kuma mu'minai abinda suka kasance suna aikatawa na kwarai, Allah zai yi musu sakayya da shi, sannan ya kara musu da falalatai, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa aikin ɗayan mu ba zai shigar da shi aljanna ba. Aka ce ko kai ya Rasulullah, ya ce ko ni, sai in Allah ya lulluɓe ni da rahamatai, zaka sai Allah ya ƙara da rahamatai, sai kasance ɗan aljanna sun samu aljanna. Amma dai shi zalunci babu wanda za'awa zalunci, zaka duk wanda aka azabta suwa, wanda aka sa shi wuta, wanda aka yi mai daidai aiki ne aka yi mai, su kuma wanda aka sa aljanna, rahama Allah ce ta haɗu da gaskatawar da suka yi da aikin da suka yi, sai Allah ya nufe su da shiga aljanna. Anan zamu dakata, saboda mu yi magana yau zamu yi maganar itikafi da kwana goma na ƙarshe na Ramadana, kuma da ikon Allah ce wannan masallaci yana cikin masallatan da ake itikafi shekara shekara da shekaru. Wannan itikafi ibada ce babba, ibada ce mai girma, ibada ce da ta samu asali tun kafin zuwan musulunci, tun wanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Wannan itikafi ne yake yi Annabi Zakariya ko da mala'iku suka kira shi, na ɗaya kenan. Na biyu, cikin lokacin jahiliya kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ana itikafi, kamar yadda hadisi ya inganta, sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce ya manzon Allah nayi alwashi a lokacin jahiliya zan yi itikafi cikin wannan masallaci annabi yace kai itikafin ka ne yini da dare ga ko wanda ya nuna cewa ana wannan itikafi me wannan itikafi shine lazimtan masallaci duk abinda kan lazimta to kai itikafi gare shi qalu lan nafra alayhi akithina hatta yarja ilaina musa to uku shine ka tsayu ga abuka dage ka tsaya nan ka lazimce shi domin ka gane shi ka fahimce shi ka iya shi to itikafi shine ka zo masallaci ka zauna ka lazimci wannan masallacin domin ibada ta yi maka sauki kai ta bauta Allah a cikin masallaci abu ne wanda yake sunna ce ta mutane managarta a cikin wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi da yana itikafin 10 na farkon ramadana yayi itikafin 10 na tsakiyar ramadana yayi itikafin 10 na ƙarshen ramadana yayi itikafin 20 na ƙarshen ramadana ya kasance da 10 tsakiya da 10 ƙarshe gaba daya matan shi sun yi itikafi ya kasance shi na itikafi matan shi kuma su zo su yi itikafi sahabban shi sun yi itikafi bayan wucewar shi itikafi ya kasance masallacin shi ana itikafi da yawa masallatai da yawa kuma ana itikafi inda itikafi ya filada sune masallatai guda uku masallacin Makka da masallacin Madina da masallacin Baitul Maqdis doka duk wanda ya samu damar ya je ya umra kada ya saurari zancin masu zance kada ya saurari maganar masu magana ya je masallacin Makka ya umra ya itikafi wannan ladar da zai barowa wanda ake samu in ka tafi Makka a azumi kai umra kai itikafi ko diddut yakka ka cewa baka samun ta ba wai magana wai kudin da umrar ba in ka bada su fi sabilillahi ko diddut yakka ka ce suwa baka samun ladar itikafi a masallacin Makka baka samun ladar sallah daya abin ka maka so 100,000 baka samun dakin Allah da zakayin dawafi baka samun kai umra da kai daidai da hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai na duke ka kacciyar ba za ka samu cewa ka samu daidai da kai kai hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai in kai umra cikin ramadana don haka wanda Allah ya sauke mu masu kudi taimaki jama'a sannan su je su yi umra cikin ramadana ko miliyan 3 ta kai ko miliyan 5 ko miliyan 10 ladar da ake samu a zuwa a yi wannan umra yana da yawa cikin wannan ladar akwai itikafi a masallacai guda uku fa'ida wanda ya tafi Makka ya yi itikafi da wanda ya yi itikafi Madina da wanda ya yi itikafi a Baitul Maqdis shine itikafi ne yayi inda dummar lamman duniya amma in ba can yayi ba duk inda yayi akwai sabani akwai masu ganin itikafi ne yayi akwai masu ganin itikafi ne bai yi ba domin hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la itikafa illa fi salasati masajid ba itikafi cikakke akan fassara mafi inganci sai a masallatai guda uku masallacin Makka da masallacin Madina da masallacin Baitul Maqdis akwai wanda suka tafi a wannan fahimta wannan hadisin har yanzu amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ana itikafi ne a duk masallatai don shi Imam al-Bukhari yayi babu cikin sahihi ne yace babun al-itikafu fil ashri al-awakhiri والاعتكاف في المساجد كلها وقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد دوك قولي ما في انغانشي انا اعتكافي ا دون مسلاتن دنيا ما دي نا مكه ده مدينه ده بيت المقدس باب اعتكاف ده كيسو فللا sannan kuma in kai itikafi a can ka fita cikin sabani ka fita cikin sabani na cewa itikafin ka yayi ko bai yi ba amma dai kauli mafi inganci ko gida ana itikafi itikafi lazimtan masallaci da bauta don haka mutun ya yanke da duniya ya yanke da ayyukan duniya ya kamata wanda ya shiga itikafi ya san zai shiga itikafi ne don yayi bauta Allah ta nafila ba ta wajibi ba bai kamata ya bar wasu abubuwa da an wajibi waje ya shigo itikafi ba don shi malamai ke fadin cewa baya halatta a yi itikafi sai a masallacin da ake khamsus salawati domin zuwa sallar jam'i wajibi ce bai yiwa ka batta zuwa sallar jam'i yayin itikafi bai yiwa ka bar sallar jam'i ka zo wani waje kana itikafi sai ya kasance cewa baka samu sallar jam'i ba suka ce idan jumu'a za ta riske ka kana itikafi to dole ne sai masallacin da ake sallar jumu'a domin zuwa sallar jumu'a wajibi ne itikafi ba wajibi bane baya yiwa ka bar wajibi ka zo ka yi abin da yake mustahabi ne ba wajibi ba wannan kenan don haka a yau sai mu ce idan akwai iyalai da kake cisuwa da sai ka fita ka samu ka ba su to baya halatta ka shiga itikafi domin ciyar da su wajibi ne itikafi kuma mustahabi ne ba za ka bar wajibi ba ka zo mustahabi idan akwai wani aiki da haƙƙin jama'a ya rata yi a kanka ba za ka bar wannan aikin ba sai ka samu dama da wani zai kama shi ka shigo cikin itikafi amma mutane suna ta jiran sai ta hannunka suke samun albashinsu sai ta hannunka suke samun abin da za su ci, sai ta hannunka suke samun su ga azumi, ba za ka bari ba ka zo ka shiga itikafi da shi da duk wani abu da ya kasance cewa wajibi ne a gare ka na addini, ba ka bari ne ya zo ka shigo itikafi. In kai yadda za ka shigo itikafi, itikafi abu ne wanda sai an tsara, sai an yi planning, sai ka bar dullar murarka, ba ka shigowa ya kasance kana part time, kana itikafi kuma kana ayyukanka, ba a haka nan. Za ka sai dai ka shigo gaba daya, ka shigo itikafi, an kira ka office, ka je ka yi aikin office, itikafi ya tashi. Ka shigo itikafi, an kira ka shago, ka sai da kayanka, itikafi ya tashi. Ka shigo itikafi, an ce gona lokacin girbi ya yi, ka tafi zuwa girbi, itikafi ya kare. Za ka sai ka yi planning tun daga farko, ka tsara duk abin da zai yi maka, zai shiga maka cikin itikafi, ka bar shi. Za ka yi itikafi ba dole sai ka yi na kwana 10 ba, zai za ka yi itikafin kwana 5, zai za ka yi na kwana 3, zai za ka yi na yini da dare, kai 24 hours kike so ka yi itikafi, duk yana halatta. Za ka yi na halatta ka shigo yau da magariba, sai ya kasance gobe da magariba za ka fita. Kai abin da kawai ka so wannan daren an raya shi da kai yini, an raya shi da kai gobe an yi magariba ka fita yayi. Kana iya shiga da 25 zuwa 28, kana iya shiga da 25 zuwa 29. Watan itikafi kauli mafi inganci, ba yadda karanci in ainihin itikafi. Inda malaman mazhab Abu Hanifa sun ce ko shiga ɗaya ka ɗauko abu kana iya shiga ka yi niyyar itikafi. Don haka inda suke ya kamata kullum mutum na da niyyar itikafi. Don haka wani na cikin masallaci kana son ka aso wayarka, za ka shigo kawai sai ka yi niyyar itikafi, sai ka shigo ka aso wayarka sai ka fita, wannan zama. Amma dai wannan ƙaulin Hanafiya ɗaya ne, sauran malamai sun saba ma wannan. Domin itikafi ya tafi akan cewa wani zamani ne za ka yi cikin masallaci, kuma zamani na ibada, zamani na bauta ma Allah. A irin wannan lokaci abin da ake kira ga masu itikafi shine su guji amfani da waya da yawa, saboda amfani da waya fa yana nuna ba a yanke hulɗa ba, hulɗa ce ake yi. A da ba a iya zance da mutane, ba a iya tattaunawa da mutane, sai an je daba-daba majlisi-majlisi. Yanzu kuma shi ne kuma WhatsApp group. WhatsApp group shine waɗannan majalisosan, shine waɗannan dabobin da ake zama. To ya kasance kana cikin shekara, cikin masallaci, kana itikafi, kana majalisar ku, kaga abin da aka yi posting, ka karanta nawa ne, ka karanta nawa ne, ka karanta nawa ne, ka karanta nawa ne, ko baka yi reply ba, shi yake nufi da kana majalisi, ka ji hirarwa ne, ka ji hirarwa ne. Ko ya kasance da kai da wani kake chatting, kamar ka iske shi gida ne, ko kuma ya iske ka gida. Don haka kana iya shigowa da wayar da in ya kama dole a neme ka akan wani uzuri, to ana iya neman ka. Na ɗaya kenan. Na biyu, kana iya fita wajen biyan bukata, kana jin fitsari, kana jin bayan gari, kana iya fita. Ka yi mafarki a cikin masallaci, janaba ta kama ka, kana so ka je ka yi wanka, kana iya fita. Haka abinci, baka da mai kawo ma abinci, yana halatta ka fita ka sau abinci ka dawo ka ci a cikin masallaci. A nan sai dai a yi kira ga wa'inda ke zama masallaci lokacin itikafi da su ji tsoron Allah, su kula da tsaftar masallaci. Sai ya kasance masallaci ya koma wajen da ga kuma abinci nan, an zubar da kunu, an zubar da abinci, an zubar da ruwa, kafet ya yi wari, sai ya kasance an yi abubuwan da ba su dace ba a masallaci. Yana halatta wani ya kawo maka ziyara, yana halatta wani ya kira ka ta waya, ya kasance ya kira ka ta waya ga abin da yake lalura ne. Don haka kana iya buga waya gida ka bada umuni kaza, ana iya kiran ka daga gida game da kuɗin cefane. Abin da ba a yi shine a kira ka a yi ta surutun banza, surutun yau da gobe bai kamata ba. Wanda ke itikafi ya kamata daga bautar Allah sai bacci. Hatta da karatu na ilimi akwai sabanin malamai, cewa kana iya buɗa wani littafi ahlali kana karatu, ko risala kana karatu, ko arba'una hadisi kana karatu, ko kamata ya koma Qur'ani. Kauli mafi inganci, akwai majalisi da ake karatu, babu laifi mutum ya zauna majalisi da ake karatu ya tashi sai ya ci gaba da abin da ya shafi karatun Qur'ani da kuma abin da ya shafi ambaton Allah. Waɗanda ba su samu yin itikafi ba suna da lada, idan suka kawo masu itikafi abinci suka ci za su samu ladar ciyarwa, idan suka kawo masu itikafi ruwan sanyi suka sha akwai ladar shayarwa. A irin wannan zafin da ake ciki, mutanen da ke zuwa itikafi ba masu kuɗi ba ne, ba kowannensu yake iya ɗaukar nauyin kai ne yadda ya kamata ba. In wani ya shigo da ƙarfin halin da yake da shi, wata wani yasa aka yi kula abinci aka kawo, wani yasa aka kawo ledoji na sachet water, wani yasa aka kawo ruwan gora aka raba ma mutane, to alhamdulillahi yanzu da yake ana cikin ni'ima da busa sai mutane ke shiga itikafi. Amma yanzu na ga wani itikafi da ake yawo da shi 120 a Lagos, cewa wanda ke son shiga itikafi duk wani yana mutane na da kuɗi, mutane na cikin ni'ima. In ba haka ba, itikafi da 120 kuɗin umra ne,
amma yanzu sai itikafi a Lagos. Ina tabbatar muku ba itikafi a Lagos ba a Sokoto ma wannan abin zai kawo zuwa shekara biyu. Dama ana bukatar a fara wani abu wani wuri ne kawai, kuma za ku ga masallatin da za a yi haka za su samu mutane da yawa sun tafi, ya kasance kila an dauki nauyin abinci su don ba laifi ba ne. Na ce ka biya kuɗi ka shiga itikafi a dinga kawo maka abinci ciki, in aka ɗauki wuta a kunna ma a sa gas a tadda janareta ka ji daɗin ibada a yi kaza ba laifi ba ne. To yanzu irin nan da ba a fara haka ba da mutane na wajen itikafi, wata baiwa Allah ta yi tunanin baya ɗauki sachet ɗin a leda na ruwa a kawo mutane su sha, bari a dafa abinci kula a kawo. Mafi yawan masu shiga itikafi a nan wajajenmu mafi yawan masu ƙarancin hali ne, za ka yi an dafa abinci aka kawo musu, abu ne wanda zai yi kyawo, kuma abu ne wanda za ka samu lada sosai, ka ciyar da masu azumi kuma ka shayar da masu azumi. Muna roƙo waɗanda suka shiga itikafi Allah ya ba su lada wannan itikafi, waɗanda kuma ba su shiga ba Allah ya ba su ladar niyya, ga wanda yake da niyya kuma Allah ya ba da ladar taimakawa. Waɗannan kwanakin guda goma kamar yadda kuka sani suka fi koda mai kwanaki tsada da albarka da samun lada, su suka hada da lailatul qadari, don shi ma aka itikafin su. Itikafin yana biye falalar kwanakin goma ne da rukan goma ne, don suna da daraja ne da girma da ɗaukaka, ya kasance an fi itikafin su, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan itikafin su. Sannan matan shi sun yi itikafin su yana raye, kuma sun yi itikafin su bayan shi, don haka yana halatta mata su ma akwai wajen da suke itikafi a keɓance musu zo su yi itikafi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi, matan shi sun yi itikafi bayan ya rasu kuma matan shi sun yi itikafi. Don haka wanda bai samu itikafi ba, abinda adda fa'ida da albarka su ne daruruwan. Don haka daga magariba zuwa asuba ya kasance zama ne masallaci ya yawaita, an yi magariba da shi, ya zo an yi isha'i da shi, ya zamna lokacin sallar tarawih, lokacin sallar tahajjud ya yi, daga ƙarshe ya tashi ya kasance yana bauta ma Allah, yana karatun Qur'ani, yana istighfari a wannan lokacin na ƙarshen dare. Muna roƙo Allah ya karɓa muna, Allah ya ba mu lada waɗannan ayyukan da ake ta yi gurgudo ana sallah a garuruwanmu. Gurgudo na ga wanda ya rubuta a Facebook jiya cewa in ka cire Makka da Madina babu inda aka sallah kamar Sokoto, yace haka saboda jiya da daddare ya ji ko ina ka shiga ko wani lungu da saƙo ka shiga ana sallar tarawih, ana sallar tahajjud, tare da ma wasu na can gidaje suna ta yi, akwai wanda ba su zuwa masallaci, akwai wanda tare da iyalansu suke yi, ita ma ta yi, wanda ya zo masallaci ya fi suna can suna ta yi, wasu kuma sun yi sallar tarawih farkon dare sun tashi suna ta karatu Alkur'ani. Don haka wannan al'umma mai albarka ce, muna roƙo Allah ya dawwamar da ita haka, ya za ta kasance jaili bayan jaili, ya kasance iyaye sun ba ƴaƴa sun ba jikoki irin wannan tarbiyya, kuma Allah ya karɓa daga gare mu, kuma ya ba mu ikhlasi, ya kawo muna sauki a wannan ƙasar tamu, ya yi muna magani abinda ba mu iyawa kawunan mu magani. Akwai neman taimakon marayu da aka ce za a yi a yau kamar yadda aka saba, don haka sai a shiga cikin neman taimako insha Allah. Kowane irin istighfar, amma in ya ci sayyidul istighfar ya yi, in ya yi ta astaghfirullah ɗaya ya yi, astaghfirullah wa atubu ilayhi ya yi, sannan addu'a da ya kamata ya yi shi ne Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ita ya kamata a yawaita. Kuma daga wannan addu'a za ka ga cewa itikafi wajen neman lahira ne, wajen neman duniya ɗaya ba ne. Wasu mutane suna shiga itikafi domin neman duniya ɗaya, in ka shiga ka nemi duniya da lahira a yi ta addu'a, zai yiwu Allah ya karɓa duka, wallahu ta'ala a'lam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah ya saka ma malam da alkhairi abinda ya kantar da mu, Allah wa ubangiji ya sani amfani da shi, Allah shi ma na sanadin shiga aljanna. Tambaya ta farko wannan ita malam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mace ce ta kwanciyar aure da mijinta, sai mani bai bar mata guba ba har da rana, ya matsayin azuminta.
Azuminta yana nan, amma duk lokacin da za ta yi sallah sai ta wanke ta yi alwala. Mani da yake fita baya an daɗe da gama jima'i ko wanka baya wajabta zuwa, idan an yi wanka na farko shi kenan, wanda ya fita daga baya matsayi ne, matsayin fitsari ne, sai kawai a wanke shi, sai a yi tsarki a yi alwala, wallahu ta'ala a'lam.
Wannan sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mala Allah ya gafarta wa iyayenka. Mala ina neman addu'a, ina son in tafi fitar halat, amma kuma tafiyar tana da haɗari, za mu yi tafiya mai nisa kuma za mu shiga cikin jirgin ruwa, za mu yi tafiya kusan sati ɗaya cikin ruwa muna tafiya. Malam, ko akwai wata addu'a zaka bani ko kuma shawara ina maka fata alkhairi
in ka shiga kai ta istighfari shine babban addu'a ta neman arziki wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara don ka yawaita istighfari lokacin da ka tafi nema kafin ka tafi ka nemi wanda suka taba tafiya irin wannan tafiyar ka ji yadda take kuma ka tabbata tafiya ce halastatta mafi yawa tafiya da ake a ce za a yi sati cikin jirgin ruwa kai ya zan cewa barauniyar hanya ce zaka nema zuwa kasashen turai wanda yake ba abin kwarai bane ba daidai bane mutane na mutuwa ga hanya mutane na shiga cikin masifa da hadari bani baka shawara kai irin wannan amma in halastacciya ce da kana da visa ka zaka je wajen wani aiki to wannan babu laifi wallahi ta'ala alam
wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
muna roƙo Allah ya baka sa'a tafiya kuma Allah ya sa ka samu abin da ka tafi nema da fayda abin da baka yi tsammani ba da kai da sauran da za ku tafiya tare da waɗanda ke nema a nan gida
wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya ƙara wa malamin ilimi da ikhlasi to ku sai a gaba tambaya ta ita ce malam zai ka ce mace ba ta da buƙatar izinin mijinta idan ta samu damar zuwa hajji kana nufin ko ba ta da muharrami ba zan iya hana ta ba
tayyib na farko wannan fatawar malamai cewa mace ba ta buƙatar yaddan mijinta za ta ce mai za ta tafi amma ya yadda ko kai ya yadda baya doka wannan kuma ga duk abin da a wajibi sallah in za ta yi ta'azzahar ba sai ya yadda ba tala asar ba sai ya yadda ba azumi in za ta yi zakka in za ta bayar aikin hajji na farilla in za ta tafiya baya buƙatar sai ya yadda wannan haƙi ne na Allah lokacin ta koma samun za ta je na nafila sai ya yadda lokacin take su tashi kiyamul layli sai ya yadda lokacin take buƙatar ta yi azumin alamin zalitinin sai ya yadda lokacin da take duk wasu abubuwa da yake na nafila to yana buƙatar izini ne amma na farilla na wajibi ba sai ta yadda ba maganar muharrami fa maganar muharrami ya fita tafi aikin hajji da muharrami akwai sabanin malamai akan haka amma in akwai arifqal ma'muna kauli mafi inganci shine ba a buƙatar muharrami in akwai arifqal ma'muna ya wadatar ne dalili shine matan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu sun yi aikin hajji tare da Abdurrahman bin Auf ko Abdurrahman bin Auf ba muharramin su bane na dai kenan na biyu akwai wannan shine mazhaban malikiya cewa akwai arifqal ma'muna wanda yake mutane ne amintattu to ba a buƙatar sai akwai muharrami duk da haka nan yi tare da muharrami yafi saboda wancan hadisin na wanda aka rubuta zai je yaki annabi sai ya ce ka juya ka tafi tare da matarka zuwa wajen aikin hajji amma kaga lokacin sahabbai lokacin sayyidina Umar ga sun yi hajji mata annabi sallallahu alaihi wasallam babu sahabin da ya musu inkari kuma da Abdurrahman bin Auf aka iza su duk da kasar Saudiya da da ake cewa sai muharrami ina tsammani yanzu an aje wannan dokar ta muharrami saboda reality yanzu yana nuna ba sai da muharrami ba gara a ce babu muharrami yanzu da a ce da muharrami saboda tun daga baya da ake cewa sai da muharrami ba a taba samun 10% da suka tafi da muharramin su ba muharramin ma shi yake jefa mutane cikin hadari sai a hada wani da wata kawai a ce muharramin ta ne kawai a dauko shi da kila za ta iya tafiya cikin mata babu ruwanta da wani namiji ba ta da alaka da shi amma yanzu an ce sai da muharrami sai a buga visa sai a ce a buga mata wani wata ran nazo Abuja zan tafi aikin hajji kawai sai wasu mata suka ce ga muharramin mu ban taba ganin su ba kuma ga muharramin ko da aka ji ba visa haka ne visa ta ashe wani wanda na buga ma agent ya min visa wani agent na kusa da shi sai ya ce a mallan jagori ya ce ga wasu mata ko suna buƙatar muharrami bai kawai sa musu muharrami to haka ake ayi angulu da kan zabo haka aka yi tari don haka cewa Saudiya ta cire wannan muharramin ta kyauta yanzu za a yi addini da kyau amma da ana shirme sosai kuma ko shi da ma double standard ne na Saudiya Arabia tun tuni ba buƙatar muharrami yan Saudiya Arabia mace za ta je Ingila karatu ba ta buƙatar muharrami to kuma sai a ce yan Sokoto za ta je hajji sai an yi muharrami kaga double standard ne na siyasa ce ta addini na nuna ma mutane muna da addini Saudiya Arabia babu kasar ta kai ta addini babu kasar ta kai ta addini a wannan baya amma akwai siyasoshi da yawa cikin wannan siyasar ta wannan muharramin cewa mace wayin za ta tafi a tsaya da muharrami ita kuma yan Saudiya ta tafi Ingila ta tafi America ita dai bata buƙatar muharrami kaga yan addini akai duk addini ne kamata a buje ayi abin saboda haka ala kulli halin mace ta yi hajji da muharramin ta yafe don haka muharramin ta ai na iya zama ba mijinta ba zai zama baban ta yace na biya miki da ni da kaina don haka ni ne muharramin ki mu tafi don haka mijin ba dole bane sai da shi kuma ba dole bane sai ya yadda saboda hajji ce ta musulunci ta farko wajibi ce wallahu ta'ala wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.